فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي هدو قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادكي كلا دبو إيدة تليهو إيدة قوم الشاة بقوي وان دي 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 الشاة تقوز قوات أغوست 1996. الشيخ الألامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني الخامسة عشر والسادسة عشر علامة تقوم الشاة بير دا علامة تقوم الشاة شدا وده إذا متن يتكى ده سوء za a gane cewa wane ya cika da kyau da imani. Al-mautu fi sabilid difa'i anid-din, mutumin da ya mutu yana kokarin ya kare addinin shi, kai mutumin da aka kashe shi yana kokarin ya kare addinin shi wan nafsi, haka kuma mutumin da yake kokarin ya kare kanshi. Wa fihi hadithan, al-Shaykh al-Albani yace akwai hadisai biyu wadanda za a yi hujja da su. Al-awwal hadithi na farko, man qutila duna malihi fa huwa shahidun, annabi yace wanda aka kashe shi saboda dukiyar shi yayi shahada. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun, wanda kuma aka kashe shi saboda ainihin wato iyalin shi wannan ma yayi shahada. Ma'ana in hauro gidanka za su zo su ci mutuncin iyalinka, ka tsaya kai gwagwarmaya har aka kashe ka, to ka samu shahada, matukar dai kai musulmi ne baka yin shirka. Wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun, ma'aiki yace wanda aka kashe shi saboda addinin shi yayi shahada. ومن قتل دون دمه فهو شهيد, وند aka kashe shi saboda jinin shi shi ma yayi shahada. An zo za a kashe ka kai gogor mai kara kanka har aka kashe ka, to kai shahada. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 275, wan Nasa'i wa Tirmidhi, da Nasa'i da Tirmidhi. At-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na mujallad na 2 316, wa sahahahu, kuma ya inganta wannan hadisi. Wa Ahmad, haka al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musnad lamba hadisi na 1652 da kuma 1653. An Sa'id ibn Zaid, daga Sa'id ibn Zaid, wa sanaduhu sahihun, isnadin wannan hadisi sahihi ne, ma'ana shi ma Sheikh al-Albani ya wafaka al-Imam at-Tirmidhi kenan. Wannan shine hadisi na farko wanda ke tabbatar da cewa idan aka kashe ka wajen kada addininka, ma'ana ka zo kara addininka, to kai shahada. الثاني حديث نبي النبي صلى الله عليه واله وسلم ايتي من قتل دون مظلمته فهو شهيد, وند اكا كشي شي saboda wani zalunci da za a yi mishi shi kuma yake yadda, to yayi shahada. To wannan kaga ya tattaro abubuwan da suka gabata a baya, amma an yi umumi ne ana aka ce duk sanda aka zo za a zalunce ka, ka ki yadda a zalunce ka har aka kashe ka saboda wannan zalunci, to kai shahada, matakar dai kai musulmi ne baka shirka. Idan ba kana shirka ba, ko a filin jihadi ya kashe ka wuta ba ka tafi, ya kamata kowa ya fahimci wannan da kyau. Kar ka ta ji roman fa huwa shahidun, ka je kai ta tafka shirka. Shine Al-Shaykh al-Albani yake qultu wa hadha bi itlaqihi yashmilu al-anwa' al-arba'ah al-madhkurah fi al-hadith al-awwal wa ghayrihi, wannan ainihin wato hadisi ya tattaro nau'o'i guda hudu din nan da aka fadi a cikin hadisi na farko, da kuma wasu nau'o'i na zalunci din, ma'ana mutumin da aka kashe saboda dukiyar shi, ko saboda iyalin shi, ko saboda kare addinin shi, ko saboda jinin shi. Waɗannan nau'ukan guda hudu duk wanda aka kashe akan haka ai an zalunce shi, ko to kuma nan sai hadisi ya zo ya dunkula magana yake duk wanda aka kashe saboda wani zalincin shi, to duk zalincinka da za a yi da waɗannan hudun da wasu, in har ka tsaya har aka kashe ka, ka samu daraja ta ainihin shahada. Akhrajahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 2 173 da 174, min hadisi Suwaid bin Muqarrin, a cikin hadisin Suwaid dan Muqarrin. Wa Ahmad, haka al-Imam Ahmad a cikin lamba hadisi na 2780, min hadisi Ibn Abbas, shi kuma ta hanyar hadisin Ibn Abbas. Wa isnaduhu sahihun, sai Al-Shaykh al-Albani yake isnadin wannan hadisi ya inganta, amma yake in salima min al-inqita'i bayna Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf wa ibn Abbas, isnadin wannan hadisi ya inganta da sharadin idan tsakanin Sa'd dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf, ma'ana tattabakunan Abdurrahman dan Auf, idan wannan inqita'i da malaman hadisi suka tuhumci tsakanin Sa'ad ibn Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, idan wannan ainihin ma'ana jikan shi ba ta taba kunnan shi ba, idan aka samu wannan inqita'i ya kau babu shi tsakanin shi da Abdullah dan Abbas, to sai a ce hadisin ya inganta. Amma in ya tabbata cewa shi Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf bai sadu da wani cikin sahabbai ba har da Ibn Abbas, to wannan ainihin isnadi munqati'i ne. Isnadi munqati'i yana ɗaya daga cikin nau'ukan isnadin da yake da rauni a cikin shi, saboda akwai illa ya zama al-mardudu li sababi saqatin fil isnad, daya cikin kashi biyar: al-mu'allaq, al-mudallas, al-muqbal, al-munqati', sai kuma al-mursal. Daya cikin waɗannan illoli biyar din suka faru a cikin isnadi, wannan isnadi ya mutu murmus sai dai an samu wata hanya kuma da hadisin zai tashi ta ita. Shi ne yake isnadin ya inganta in dai wannan illar ta kubuta. Iz yace domin kuwa naqal al-Allai fi jami' at-tahsil, al-Imam al-Allai ya dauko magana wanda ya kawo ta a cikin littafin shi Jami' at-Tahsil safi na 180, an ibn al-Madini daga malamin Imam al-Bukhari kenan, Ali ibn Abdullah ibn al-Madini. Ibn al-Madini yake annahu fi Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf dinnan lam yasma ahadan min as-sahaba, bai taba jin hadisi wurin wani daga cikin sahabbai ba, don shi tabi'i ne. A mun gane wannan ko, ma'ana shi yana daga cikin atba'u tabi'in, afwan, don mahai Abdurrahman bin Auf shi sahabi ne, dan shi Ibrahim shi tabi'i ne, to Sa'ad bin Ibrahim din shi kuma shi ne jikan Abdurrahman dan Auf, tattaba ma'ana shi kuma ya kasance ainihin tabi'i kenan. To shi ne shi Ibn al-Madini yace shi wannan jika na Abdurrahman dan Auf Sa'ad bin Ibrahim bai taba jin hadisi ainihin daga cikin wurin wani sahabi ba, lakin na ahada tariqaini yuqawwil akhar, sai dai Sheikh al-Albani yake to sai dai daya cikin hanyoyin za ta karfafa daya, tunda an samu hadisin ya zo da hanya biyu: hanyar Imam an-Nasa'i wanda ta zo daga ainihin hadisin Suwaid dan Muqarrin, da kuma hanyar ainihin Imam Ahmad wanda ta zo ta cikin hadisin Ibn Abbas. Mun fahimci wannan ko? To nan za a iya taqwiyan hadisin sai zama hasanun kenan bil majmu'i, hasanun li ghairihi, amma bi zatil isnad fa huwa da'ifun. Amma in dhumma al-akhar ila al-awwal fa yasiru hadithan hasanan li ghayrihi. Mun fahimci wannan ko? Sai hadithin sai zama hasan li ghayrihi. Wa fil awwal man lam yuwaththiqhu ghayra ibn Hibban. Kaji kuma wata matsala. Shi kuma na farko din da aka ce zai taimaka wannan nabi da aka samu inqita'i a cikin shi dan nabiyin ya tashi. To shi kuma na farko din yana da ainihin wani mai riwaya wanda babu wanda yake amintaccen mutum ne sai Ibn Hibban. To me yake nufi da wannan magana? Ai, idan aka samu malamin hadisi guda ɗaya yace ya amince da wani din nan mutumin kirki ne ya isar, to amma me yasa aka ce ba wanda ya amintar da wannan malami sai ainihin Ibn Hibban? Saboda Ibn Hibban ne sakaci ne wajen ingantar da mutane da wajen amincewa mutane, shi yasa malaman hadisi ba su cika dogaro da dan Ibn Hibban ya ce wani fiqatin wani amintacce ne, malaman hadisi da suka amfani da wannan kalmar ba. To shi yasa annan sai shi ainihin Sheikh al-Albani yake cewa to koda shi kuma na farkon da zai taimaki na biyun fa ya ƙarfi, shi kuma akwai mai riwaya ciki wanda babu wanda ya amince da wannan mai riwaya sai ainihin Ibn Hibban. A ƙarshen gaskiya dai waɗannan hadisai an haɗa su za su bada waɗannan hanyoyi biyu za su bada fa'ida akan cewa ainihin hadisin yuslihu lil ihtijaj bihi, za iya kafa hujja bi. Mun fahimci wannan ko? To ala fardi ma wannan hadisi bai inganta ba, waɗancan da suka biyo baya waɗanda suke bayyana abubuwan zalunci ɗaya bayan ɗaya wanda aka kashe ka akai ta yi shahada ai sun isar, dama shi wannan ya zo yana bayani ne a dunƙule. As-sabi'a ashra, alama ta 17 wadda in mutum ya cika a ita za a gane ya cika da kyau da imani: al-mautu murabitan fi sabilillah, mutumin da ya mutu a halin ya je ya aje kanshi yana tada addinin Allah. Ka zaunar da kanka a garinku ko a ƙauyenku ko a wani gari, ba abin da kake sai karantar da mutane addini, kana nuna musu addinin musulunci, ka haƙura da duk wasu abubuwa, shine murabata, ma'ana ka tsare kanka kawai addinin Allah kake taimakawa. Kamar sahabin annabi sai ka ga ya kulle kayan shi sai ya ce zan tafi wuri kaza in je in yi jihadi in musuluntar da mutanen garin in zauna in karantar da su addini har sai Allah ya ɗauki raina. Murabata kenan, ma'ana ka zauna kawai addinin Allah kawai kake wa aiki. To shi ne yake mutumin da ya mutu murabitan fi sabilillah, yana mai halin ya aje kanshi yana taimakawa hanyar Allah. Wa nadhkuru fihi hadithai, Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani yake za mu faɗi hadisai biyu akan haka. Al-awwal, hadisi na farko, annabi yake ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyamihi. Annabi yake mutum ya zauna wuni guda da kwana guda yana taimakawa addinin Allah, wannan ya fiye wata guda yana kwana sallah yana wuni azumi. Saboda falalarka aje kanka kane wa addinin musulunci aiki kana karantar da mutane addini, ya suka zauna kana azumi kullun kai kenan azumi har tsawon wata guda, kullun kai kenan ka ainihin wato ta sallar dare kai ta ibada da daddare, wannan murabata da zaka yi wuni guda da kwana guda ya fi falala. Wa in mata, idan kuma har ya mutu a wannan hali na murabata din, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, aikin shi da ya kasance yana gudanarwa a nan duniya za a yi ta bashi lada, za a yi ci gaba da gudanar mishi da lada. Wa ujriya alaihi rizquhu, kuma za a ci gaba da gudanar mishi da arzikin shi. Wa uminal fitan, kuma za a amintar da shi fitinin duniya da na lahira da na kabari baki daya. Yanzu murabata karamin aiki ne ke, kama mutum nawa ne zai iya aje kan shi kawai addinin Allah yake wa aiki? Mun fahimci wannan ko? To amma su sahabbai sun fahimci waɗannan abubuwan. Akwai mutane kalilan har yanzu duk sanda zamani ko ni zamani lalacewar zamani za a samu irin masu hali haka, za su zauna kawai abin da za su yi wa addinin Allah ke. Rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya ruwaito wannan a cikin juz'i na 6 shafi na 51, wa An-Nasa'i da al-Imam An-Nasa'i a cikin juz'i na 2 shafi na 63, wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi a cikin mujalladi na 3 shafi na 18, wa Al-Hakim da al-Imam Hakim a cikin mujalladi na 2 shafi na 80, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 5 shafi na 440 da kuma shafi na 441 min hadisi Salman al-Farisi, daga hadisin Salman al-Farisi. Salman minna ahlul baiti, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Manzon Allah yake Salman namu ne, dan gida ne ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi ibn al-Islam, mutumin da tarihin musulunci ya nuna cewa sai da ya rayu shekaru 270 ko fiye da haka ma. Salman kenan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ورواه الطبراني الامام الطبراني يرويت وانا حديثي اقائده كما لما حديثي دي سنه كجي سنه الطبراني يرويت حديثي سكاي سوري سنه نسن الطبراني يرويت شي ا cikin المعجم الكبير نا شا فدا مكو cewa المعجم الكبير yana da mujalladi 20 juz'i 40 an samu wani malami cikin malaman salafiya na kasar sham ya haqqaqa wannan littafi an tabba'a shi fajarahu Allah an al-islam khaira. To akwai al-mu'jam al-awsat fi kuma mujalladi 2 juz'i 4, akwai al-mu'jam al-saghir fi kuma mujalladi 1 juz'i 2. To malamin hadisi duk sanda yazo yake rawahu at-tabarani ya shiru, yana nufin rawahu at-tabarani fil kabir, dan haka ya ruwaito shi a cikin at-tabarani a lamba hadisi na 6179, wa zada, sai aka samu ƙari a cikin riwayat at-tabarani, ma'ana mai riwaya ya ƙara da cewa annabi ya ce wa bu'isa yawmul qiyama shahidan, kuma za a tashe shi a ranar alkiyama ya yi shahada. Ma'ana mutumin da ya zauna addinin Allah kawai yake wa aiki, wannan mutum a nan duniya zai samu lada fiye da wanda ya zauna wata guda yana azumi yana ainihin kwana ibada. Zaman shi na wuni guda da kwana guda 24 hours awa 24, ibadan nan da zai tsaya yana taimakawa addinin Allah, yana wa'azi, yana karantar da mutane shari'a, ya fi wanda zai zauna yana ta azumi yana ta ainihin sallah da daddare. Wannan a nan duniya kenan. Ran da ya mutu kuma yana kabarin shi, za a amintar da shi daga fitinar kabari, kuma ayyukan nan nashi na alkhairi da yake yi a nan duniya na wa'azi da karantarwa za a yi ta rubuta mishi ladan su ko yana cikin kabari. Ranar alkiyama kuma ba zai tashi cikin fitina. Wannan rana ta alkiyama billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda ya saukake maka ita wallahi ka rabu da shi mai yaudari ne fa. Yawma yasirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. In ka ga dan uwanka sai ka tsere da gudu, ka gudu ka bashi wuri. In ka ga uwanka ko ubanka ko ƴaƴanka ko matarka ko abokinka duk sai ka gudu. In Allah ya kama ka ya jefa ka a wuta saboda ka cancanta, to a wannan rana ne Allah ya ce yawaddu almujrimu law yaftadi minhu yawma idhin min azabi yawma idhin bi banihi. Zaka ce a fitar da kai daga wannan wuta baki daya a ɗibi ƴaƴanka a zuba, sai Allah ya ce a'a ba su isa ba. Ka ce a ɗibo dangi a zuba, a ce a'a. Wa fasilatihi allati ta'wihi, sai ka ce duk mutan angoku baki daya a zuba su a wuta kai a fitar da kai. Nafsi nafsi, ai ranar kiyama ba abin da ya shafe ka da wani, duk mutan angoku sai ka ce a zuba su, danginka da kake rayuwa da su dinnan duk falalarsu sai ka ce a zuba su. sai Allah ya ce wa man fil ardi jami'an thumma yunjidu, sai ya ce ya Allah duk mutanen duniya ka zuba su a wuta ni dai ka fitar da ni. Sai Allah ya ce kalla baka isa ba, kai laifi a saka wani a wuta, innaha lava, wutan lava ce sai ta babbaka ka, nazza'atan lishawa, tana kwashe fatar goshi, ana jefa mutum a ciki sai ta kama fatar goshin shi ta lashe shi kuna. Sai ka san akwai bala'i, in baka san wannan baka ka tuntsira ƙasa masallacin nan ka goge goshinka yanzu ka ji yaya, to balle a ce wuta ce za ta goji goshinka haka ta cinye fatar. Nazza'atan lishawa, tad'u man adbara wa tawalla, wanda aka yi wa wa'azi ya bada baya ya gudu ba ma san miji kun dame mu irin shi, wannan wuta take ainihin jawowa ta ce. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? To saboda haka ranar alkiyama abin babu wasa. To wannan fitinar da za a tashi a filin alkiyama, kai za a amintar da kai. Tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wala tahzanu, mala'iku ce su sauri su sako ku kwantar da hankalinku, suna lallashin ka kwantar da hankalinka, yau ba bakin ciki ba bacin rai ya kare, mu masoyanku ne a duniyan nan da lahiran nan baki daya. Wannan kenan. Sa'annan sai annabi yake wa bu'isa yawmal qiyamati shahidan, za kuma a tace shi a matsayin yayi shahada ranar alqiyama. Shahidi baya shiga wuta, shahidi ba a yi mai tambayar kabari, ba a yi mai azabar kabari, yadda aka aje shi dinnan a kabari sai ya zauna cikin ni'ima. Ranar gobe kiyama za a tashi cikin firgici, shi sai tashi cikin aminci. Ana tashi ana kai mutane gurin Allah, za a yi masa hisabi, shi kuma sai a ce ai aljanna da shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To daraja ainihin da shahidi yake da ita kenan a gurin Allah madaukakin sarki. Kuma darajar da wanda ya mutu a halin murabata, ya aje kansa yana taimakawa addinin Allah, karantarwa da wa'azi da sulhu da ayyukan alkhairi, darajar da zai samu kenan. Sai Al-Shaykhul Albani yace lakin nafi sanadihi man lam ya'rifhumul haythani, sai dai a cikin isnadin wannan qari din, wannan ainihin qarin da yake wazada, a cikin wannan qarin, a cikin isnadin shi akwai mutanen da suke masu riwaya hadisi ne Al-Haythani bai san su ba, fi majma'ihi, haka ya faɗi a cikin littafin shi Majma'uz Zawa'id a cikin mujalladi na 5 shafi na 290. Wannan littafi Majma'uz Zawa'id wa manba'ul fawa'id, littafi ne mujalladi 8, Zawa'id na Ibn Majah, Zawa'id na littattafai. Abinda ake nufi da Zawa'id tukuna shine, sai malami kamar Busiri sai ya ware sunan Ibn Majah, ya ciro wasu hadisai waɗanda sauran malamai masu sunan ba su fitar da su ba, shi ne ƙarin hadisan da Ibn Majah yake da su waɗanda sauran malamai ba su da su. To shi wannan ainihin Al-Haythani babban malamin hadisi ne, malanta shi ta hadisi har matar shi ma malamin hadisi ce. Idan ya rubutu ya rubutu ya gaji, sai ya zaunar da matar shi yana faɗi tana rubutawa. In ba malamin hadisi ba ko iya rubutun hadisi ba baka iya ba, kamar yadda in ba alaramma ba duk yadda ka iya imla'i, in kai ba alaramman qur'ani bane ba ka iya rubuta alqur'ani yadda ya kamata. Don inda ake son a sa alif ja sai ka sa alif baki, inda ake son sa alif baki sai ka sa alif ja. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka Al-Haythani sai zaunar da matar shi mai suna Fatima, yana ainihin gaya mata ita kuma tana rubutawa, yana gaya mata tana rubutawa. To Haythani din babban malami ne, sai ya dauko waɗannan zawa'id Ibn Majah, zawa'id al-Musnad, zawa'id, duk sai ya tattara su sai ya fitar da mujalladi 8, sai ya sa mishi zawa'id majma'u az-zawa'id wa manba'ul fawa'id, matattarar duk wasu littattafai da aka sa musu zawa'id, kuma mabubbugar fa'ida game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. To a cikin wannan littafi nashi da yazo takharijin wannan riwayar ba fa asalin hadisin ba, don asalin hadisin la ghubara alayhi li annahu mukharrajun fi sahih, Imam Muslim ya fitar da shi, don haka babu kura akan shi insha Allah. To amma wannan riwaya wa bu'isa yawmul qiyamati shahidan ita ce Al-Shaykhul Albani yake cewa a cikin isnadin akwai waɗanda Haythani ya ce bai san su ba, ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi Majma'u Zawa'id cikin mujalladi na 5 shafi na 290. Wa sakata alayhi al-Munziri, Al-Hafiz al-Munzir shi kuma da yazo kan wannan riwaya shi kuma sai yayi shiru bai ce komai ba. Shi dai Haythani sai ya ce bai san su ba, shi kuwa Al-Hafiz al-Munziri fi tarjibihi a cikin littafin shi At-Targhib wa At-Tarhib da yazo shi sai ya shiru game da hadisin, bai ce bai inganta ba, bai ce ya inganta ba, bai ce bai san masu riwaya ba, ba abin da yake da dai kawo hadisin sai ya shiru. Ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi At-Targhib wa At-Tarhib a cikin mujalladi na 2 shafi na 150. An fahimci wannan ko? To shi ma Shaykhul Albani sai ya shiru. To yaya kenan? Mu ma zai mu shiru? A to haka ake bincike za a tashi a yi. wabil muraja'a, da muka koma muka bincika sai muka ga hukuncin da al-Imam al-Haythami din nan yayi shine abin da yake daidai insha Allah. Shine ne daga cikin waɗanda suka ruwaita hadisan akwai waɗanda suke majhulai ne, ma'ana waɗanda suke ruwaita wannan riwaya akwai waɗanda suke majhulai ne, ba wai Haythami kadai bai san su ba, a'a akwai da yawa cikin malaman hadisi ba su san su ba. Akan haka naka samu majhuli kwaya ɗaya a cikin isnadi, wannan isnadi ya mutu. Ina kuma ga in aka samu waɗanda suke majhulai ne ba wai majhuli guda ɗaya ba, fa huwa aula wa ahra an yakuna da'ifa. To a ƙarƙashin wannan hukunci na Haythami, wannan ziyada wa bu'isa yawmul qiyama shahidan ya zama ainihin riwaya ce wadda take ainihin munkara. Mun fahimta? To wannan kenan. To littafin tarhib wa tarhib, abinda malaman hadisi suke nufi da littafai in sun yi irin wannan shine ana yin littafi ne na wa'azi, a nuna maka abubuwa sai a kawo falalarsu, sai a kawo tsoratar da kai game da barinsu, a kuma kawo kwadaitar da kai game da yinsu. Shine at-tarhib, kwadaitarwa wa tarhib da tsoratarwa. To al-Hafiz al-Munziri wannan littafi a da an buga shi a cikin juz'i ɗan ƙanana-ƙanana guda shida haka, ɗan siri-siri. Sai aka samu wani malami, wani sufi a ƙasar Misra, sai ya haɗe su, sai aka buga su a mujallabi hudu, sai ya miki sharhi. Ya yi sharhi ɗin za ka ga ana buga shi da wani ƙananan rubutu. To kai hankali da wannan sharhin, akwai hayaniyar sufanci a ciki. Dan yana kwanciya ne akan littafin Ihya Ulumuddin na Ghazali, wanda yake Ghazali ya cika wannan littafi da hayaniya da bankaura, wanda ƙarshen rayuwar shi ma ya zo ya ce ya barranta daga wannan abun. Ka nemi littafin Ghazali Al-Munqidh min Ad-Dalal. Ghazali ya barranta daga waɗannan hayaniyar, shi kuma sai je kwaso waɗannan hayaniyar ya zo gina nashi sharhin akai. Mun fahimci wannan da kyau ko? To idan ka gane wannan maganar da kyau da muke gaya maka, sai mu ce da kai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya ɗauki at-tarhib wa tarhib ɗin ya yi ikhtisarin shi, ya maida shi a juz'i ɗaya haka. Al-Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani shi kuma ya ɗauki wannan littafi at-tarhib wa tarhib, shi kuma ya fasa shi uku, juz'i na ɗaya da na biyu ya sa mishi sahihu tarhib, juz'i ɗaya kuma aka ware shi kuma ba'ifu tarhib. An buga juz'i na farko ɗin, juz'i na biyu na sahih ɗin ba a buga ba, juz'i na ba'if ɗin shi ma har yanzu ba a buga shi ba, sai dai in kwanan nan. To sa'an nan sai Sheikhul Albani ya sake ɗauka wannan littafi gaba ɗayan shi, bai rage komai a cikin shi ba, sai ya ainihin sauke ya ja layi a ƙasa, sai kuma ya sa mishi at-ta'liqur raghib ala at-targhib wa at-tarhib, ma'ana ta'liqi ko sharhi wanda ake da kwadayi akan shi, akan littafin at-targhib wa at-tarhib. Mun fahimci wannan? Shi kuma wannan littafi har yanzu bai fito ba shi ma. Na fata an gane wannan takaitaccen bayani kenan akan littafin at-targhib wa at-tarhib. To su ne irin waɗannan littattafan ne mu sai aka kawo mana na hayaniya a nan ƙasar, shi ne waɗannan durratun nasihina. Sai ka ji hikaya daga Bible, sai ka ji tatsuniya ga shi nan da samraƙandi tambihul ghafilina ma anna sahibahu ghafilun fi nafsihi, shi kanshi malamin ghafili ne amma kuma wai tambihul ghafilina. Lam yunabbih nafsahu wa huwa yuridu an yunabbiha ghayrahu, shi kanshi gafalalle ne saboda ya cika littafin shi da hadisan ƙarya da hayaniya da bankaura da kissoshi da isra'iliyat. Idan ba karatun hadisi kai ba, wallahi sai ka gama bautar Allah tsaf, kana tunanin ka bauta Allah da hadisai sahihai, kana zuwa lahira sai a ce udkhulun nar ma'a dakhilina, shiga wuta tare da ƴan wuta, saboda innaka lam ta'budillaha qaf, tunda kake baka taɓa bauta Allah ba. Li'annaka abadta Allah bima lam yasihha min al-ahadith ونسبت إلى الرسول الكريم الأحاديث التي غير صحيحة، ومن نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي لم تصح عنه فهو في النار، لا سيما إذا كان أمره عمدا. كيف يكون عمدا أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث وأنت غير عالم بعلم مصطلح الحديث؟ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنك لا تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف، فتكون على هذا قد كذبت او نسبت ما هو كذب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. دس عندك كسان كاي با مالمن حديثي بني ذاك دوك سي الله يا تي كو النبي يا تي سي كا بنتي مالمن حديثي wannan hadisi ya inganta in ba haka ba sai ka zama kane wa annabi ƙarya ko kana danganta ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shirye da ni. Asani hadisi nabi wanda ke tabbatar da cewa mutumin da ya mutu a halin murabata yayi shahada, annabi yake kullu mayyitin yuktamu ala amalihi, duk mamaci idan ya mutu to yana cikkawa ne da aikin shi, kana gama mutuwa aikin ka ma baki daya ya tsaya. Illa allazi mata murabitan fi sabilillahi, sai wanda ya mutu alhali yana taimakawa addinin Allah wajen karantarwa da wa'azi da sulhun jama'a. Fa innahu yunamma lahu amaluhu yau ila yaumil qiyama, annabi yaji domin shi murabit za a rinka albarkantar mishi da aikin shi, aikin shi zai rinka ci gaba, ana rubuta mishi lada har zuwa ranar alqiyama. Daga numu, ma'ana aikin zai rinka karuwa, zai rinka ainihin bubbuga. Wa ya'manu fitnatal qabr, kuma za a kubutar da shi daga fitnar kabari. Allah ya kubutar da mu daga fitnar kabari. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na 391, wa Tirmidhi da Tirmidhi a cikin mujalladi na 3 shafi na 2, wa sahahahu al-Imam Tirmidhi, ya inganta wannan hadisi. Wal Hakim, haka Hakim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 na Al-Mustadrak al-Sahihain a cikin shafi na 144, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin Musnad shafi na 20, mujalladi na 6, mujalladi na 6 shafi na 20, min hadisi Fadalah ibn Ubayd, ta hanyar hadisin Fadalah dan Ubayd sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa qala al-Hakim, al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yace sahihun ala shart shaykhain, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim. Idan al-Hafiz ya inganta hadisi a cikin littafin shi al-Mustadrak al-Sahihain, sai al-Imam az-Zahabi yazo yayi shuru, to ya yadda da abin ne. To idan Albani ya nakalto a duk cikin littafin shi baki ɗaya, in ya nakalto maganar su in ka je shuru, shi ma ya yadda ne. In bai yadda ba, zai kawo gyaran, ko kuma yace akwai gyara, amma nan ba wurin yin gyaran bane. Ai mun karanto abubuwa makamantan haka a baya. As-samina 10, alama ta 18 wadda in mutum ya cika da ita za a gane ya yi kyakkyawar cikawa, al-mautu ala amalin salih, mutum ne wani aiki na gari yana gamawa sai ya mutu. Wani dan uwan mahaifinka ya zo ka kyautata mai, kayi mai zumunci, kana dawowa daga rakiyar shi ta sha sai ka faɗi sai ka mutu. Ko wani aiki na alkhairi, kana miƙa sadaka sai ka faɗi sai ka mutu. Ko ka ana shan ruwa sai ka kwanta sai ka mutu. Duk makamantan abubuwa da, ma'ana aikin alkhairi ka gama shi kenan sai ka mutu, to wannan alaman mutum ya cika da kyau da imani kenan. Bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala aljanna, annabi yake duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, fiska Allah kawai yake nufi. Wannan kadan kenan cikin sharuɗan la ilaha illallah. Sharuɗan la ilaha illallah suna da yawa, ka je ka dauki koda littafin kalimatu taqwa na Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, malamin hadisi cikin Jami'ar Bayero, za ka ga cikakken bayani akan kalimar la ilaha illallah yadda yake da wahala ka sake samu a wani littafi. Kuma sunan littafin kenan kalimatu taqwa la ilaha illallah, yana nan an buga shi haka, yana da koren bango. To daga cikin sharuɗan ta, sai in ka faɗe ta tsakaninka da Allah. To yanzu dan Allah wanda ya zo ya buɗe bakin shi saboda kadai ya ji ɗan izala suna karatu, shi kuma ɗan ɗariƙa ne ya zo buɗe baki yana la ilaha illallah idan ka aji karatunsu, ya faɗi ibtigha'a wajhillah, ya nufi fuska Allah da wannan. To tun daga nan addininka tun anan duniya ya zama lalatacce, ranar kiyama yanzu za ka shiga aljanna. Abin da ake so kana yin abu ne tsakaninka da Allah. Kuma su waɗannan sufaye ƙaryar sufanci suke fa, sufaye na gaskiya na da, sufi zai faɗa da kowa. Yace babu yadda za a yi sufi ya faɗa da wani, dan me? Yace ba yadda za a yi sufi ya je kotu, dan me? Yace shi sufi in aka cuce shi yafewa yake, shi kuma saboda tsoron Allah zai cuta. To yaushe zai je kotu kenan? Shi ba zai cuta ba, balle a kai shi kotu, shi kuma in aka cuce shi sai ya ce ya yafe. To sufi na faɗa kenan. Amma haka ga sufi ana damba da shi, abin ya zama neman kuɗi kenan, fatauci ne abin, dan haka ake faɗa da shi. Allah ya kiyaye. Da kyau ko? Saboda haka sharaɗinta kenan daga cikin sharuɗanta, wanda ya faɗi la ilaha illallah ya nufi fuska Allah da ita. Wannan hadisi ya nuna mana Allah na da fuska kenan ko? To ɓatattun ash'ariyawa sun faɗa hallaka kenan da suka ce Allah bai da fuska. Su abinda suka yadda da shi cikin sifat su ne guda bakwai: al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u wal-mukhalafa wal-qudra wal-ilmu wal-hayatu. Suka ce waɗannan sifofin ne kawai ya halatta a siffanta Allah da su. Amma bayan waɗannan fa
suka ce ba su yadda da siffanta Allah da sifat al-ma'anawiyya ba, a ce Allah na da hannu, Allah na da kafa, sai su ce ba su yadda ba. Dan me wai sai su ce ai an kamanta Allah kenan da wata halitta? To duk sanda kuka ce Allah na da ilimi, kun yadda ko? To akwai wasu bayin Allah ma suna da ilimi, me kuke tsoro? Kun afka cikin abin da kuke tsoro? Duk sanda aka ce ilimi, ba lallai bane ilimin Allah ya daidai da ilimin bayin shi. To haka fuska, kai mutum kana da fuska ko? Jirgin ruwa na da fuska, jirgin kasa na da fuska, mota na da fuska, agogo na da fuska, amma dukkan su ya sunan su fuska, amma duk iri ɗaya ne? To ba lazimin in an ce Allah na da fuska yana nufin ka kamanta Allah da ainihin fuska ta halitta ba kenan? Ina fatan an fahimci wannan da kyau. To sa'annan wajen rashin ainihin yadda da waɗannan siffofi na Allah fa, ash'ariyawa sun haramta wa kansu alherai masu yawa. Waɗannan duk siffofi da ka gani na Allah suna da ma'ana. Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi. To Allah yana ina kenan? Yana sama. Allah madaukakin sarki yana sama. Duk sanda ka tashi daga hannu ina kake dagawa? To kaji fa'idar ka gane Allah na ga inda yake kenan, sai ka nufe shi. Yanzu nan duk sanda ka gane ga inda sarkin garin ku yake, yana gabas da gari, sai kai yamma da gari ka tafi kai bukatarka, za ka kai gare shi? To ina fa'ida a ce maka ga gidan sarkin garin ku, ka san inda yake, dan randa bukata ta kama ka nufi wurin. To fa'idar ka gane cewa daga cikin fa'idojin ka gane Allah na sama, shine duk sanda kake da bukata sai ka daga hannunka sama. Kuma dukkanin al'ummar duniya baki ɗaya sun amince fa da cewa Allah na sama, sai waɗannan batattun iyalan Fir'auna da Hamana. Dan duk wanda ya tashi addu'a, ba wanda zai tashi addu'a kaga ya kalli ƙasa haka ya miƙa hannu ƙasa. Ina yake miƙa hannu? Sama. Al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi sahihi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai wani sahabin shi ya zo ya ce, ya manzon Allah, ka san ni mutum ne ɗaya cikin ƴan adam, Allah ya yi ni da fushi kamar yadda ya kowa. Ya ce na tura baiwa ta kiwon dabbobi, tana zuwa sai ta dawo babu akuya ɗaya. Na ji zafin abin da ta yi, sai na kwace tsamangiyar da ke hannuna, sai na caɗe ta, sai ta faɗi ta suma. Ya ce yanzu na yi nadama akan abin da ne, ga ta can ta farfaɗo. Manzo Allah ya ce a jira a kawo ta. Ta farfaɗo tana makyarkyata ba baki. Shikenan sai aka aje ta gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, aina Allahu, ina Allah yake? Yarinya ta daga hannunta sama, ta kalli sama. Ka kalli wannan baiwa ta san inda Allah yake, amma ga manya malaman asha'ira ba su yadda Allah a sama yake ba. Me yasa? Saboda ilimin su daga Fir'auna yake. Fa zan kawo muku dalili cikin Qur'ani insha Allah. Manzo Allah yake, man ana, waye ni? Sai Allah ya bata damar bude baki tace, anta rasulullah, kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzo Allah yake da wannan sahabi, a atiqaha fa innaha mu'mina, ka yanta ta tunda mu'mina ce, ta san inda Allah yake, Allah yana sama. Ta kuma san cewa ni manzon Allah ne, ta cancanci a fitar da ita daga kangin bauta, ta dawo Allah kadai za ta bautawa. Wannan hadisi yana nan cikin sahihi Muslim. Salim al-Hillali, daya cikin almajiran Sheikh Nasiruddin al-Albani, ya yi littafi sunan shi kenan yana nan, aina Allahu, sunan littafin kenan, ina Allah yake, ya kawo cikin Qur'ani, ya kawo cikin hadisai, ya kawo ijma'in malamai tun daga sahabbai har tabi'ai har waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, cewa Allah madaukakin sarki a sama yake. Shi yasa Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne, ya daidaitu akan al'arshi da zatin shi, amma ilimin shi ya ishi ko ina? Wannan karatu ba yana cikin risala ba? Ina kurin fiqhu da kuke cewa da shi kuke aiki? Ya kuka ketare shi, kuka je kuka kama bankaurar iska? Allah na gabas, yana yamma, yana kudu, yana arewa, yana sama, yana ƙasa, da me wai da zatin shi? Kun zama mahaukata kenan, kun ce Allah shi da ne kenan. Allah na sama da zatin shi, Allah na ƙasa da zatin shi, yana gabas da zatin shi, yana yamma da zatin shi, yana kudu da zatin shi, yana arewa da zatin shi. Jihad guda nawa? Sama da ƙasa biyu. Jihohi kuma guda hudu, shida kenan. Abin nan maguzawa, ma'ana majusawa, sun ce Allah biyu ne, Allah ya kafirta su. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayn, sun ce Allah biyu ne, Allah ya kafirta su. Kiristoci sun ce Allah uku ne, Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne, Allah, Allah Isa, Allah Maryam, Allah ko kuma Allah, Allah Isa, Allah the Holy Ghost, mala'ika Jibril. Allah ya ce laqad kafaru, waɗannan sun zama kafirai. Allah ya kafirta su, ina ku da kuka ce Allah shi da ne? Antum ahaqqu bil kufri wa aula. Mun fahimci wannan da kyau ko? Dan haka aqidar musulmi ita ce Allah guda ɗaya ne, kuma ya daidaitu akan al'arshi, daidaitu wannan shi kadai ya san yadda yayi ta, amma ilimin shi ya ishi ko ina, duk abin da ake ko a ina ne Allah ya san shi, kuma babu wani abu da ke sama da Allah. Shikenan, to amma ina ne su waɗannan batattun asha'ira suka je suka kwakulo wannan aqidar tasu? To daga addinin Fir'auna ne. Allah ya bamu labarin Fir'auna a cikin Al-Qur'ani, inda Fir'auna yake cewa ya Haman ibn li sarhan, ya kai Haman ka gina mini bene, la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati wal-ardi fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kaziba. In taka har in kai ga sararin sama, annabi Musa, wai Musa ya ce Allah shi yana sama, ni ina tsammanin Musa ƙarya yake fa, dan haka bari in leƙa an gani. Fir'auna ya yadda Allah a sama yake, Haman ya yadda Allah a sama yake, duk wanda bai yadda Allah a sama yake ba addinin su iri ɗaya da na Fir'auna da Haman kenan. To aqida ahlus sunna kenan. Shi yasa ku daina koyar da ƴaƴa wannan al-wujud wal qidam, wanda ya mutu yana al-wujud wal qidam fa, da shi da aljanna sai dai in akan kuskure ya mutu akan wannan. Don in ka zauna haka ba wanda ya wayar maka da kai, haka ka zauna kai ta wannan ilmul kalam, wannan falsafa, wannan laukaniyat, wannan kila wa qala, ba wanda ya wayar da kanka, kana fatan Allah ya maka gafara, Allah ya maka rahama akan waɗannan abubuwa. Akan haka al-Imam Ibn Hazm, al-Imam Ibn Hajar, al-Imam An-Nawawi, Abdurrahman ibn al-Jawzi da waɗannan manyan malamai haka na zamani, su Sayyid Qutb, su al-Imam Hasan al-Banna, duk baki daya suna da irin wannan aqida. Amma kuskure ne ya faru, su sai a ce Allah ya ji kansu. Amma kai ka samu wanda ya tsaya ya fade maka bayani tangaran, kace muna nan akan al-wujud, guta zaka shiga. Ba ruwan Allah da al-wujudinka, al-wujud ba tauhidi bane kwata-kwata. To amma ya za ka yi? Kai ma haka ka tashi ka gani al-wujud wal qidam wal baqa'u, karatu yayi nisa shikenan. La ina ma'anallah, la razika ba mai azarta sai Allah, wala ma'buda babu abun bautawa bi haqqin da gaskiya, illa huwa face shi rabbul ibadi, ubangijin mu bayi masu kamanni banban. Shikenan karatun an gama, wai tauhidin kenan min awwalihi ila akhirihi. Baka san abin da kake cewa ba, duk wannan ba karatu bane. Ko aje shi ku je ku dauki tantagari al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai kuma sun rubuta littafai akan tauhidi, akwai kitabul tauhid na al-Imam Ibn Manda, akwai kitabul iman na Ibn Manda, akwai kitabul tauhid na al-Imam Ibn Khuzaimah, duk baki dai malamai sun rubuta su Imam Ahmad, kitabul sunna, Imam al-Ash'ari, maqalatul islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin, al-Ibana an usul ad-diyana, ga sahih al-Bukhari, kitabul tauhid, sahih Muslim, kitabul iman, duk baki dai ga sunan an yi bayani. Sai kuka wazar aka zo ana koya wadannan hayaniya, mata ana karantar da su hayatul islam, an sauke an sauke an sauke, sai su ce su in karatun ya nisa, sai su ga kamar ana kokarin a ce ba Allah ne. Nace abinda ake san a ce muku mana, siyasa ake muku kawai, sai karshe a ce muku ba Allah. Shi yasa a kasan nan muka tashi muka ji ana cewa an ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah. Me yasa irin wannan tauhidin nasu ne? Ha, to tauhidin dama haka yake, yana da al-asar al-aksiya. Wasu za su ce Allah na gabas na yamma na kudu na arewa na ko ina, wasu kuma sai su ce Allah bai sama bai ƙasa, bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa. Fassara wannan magana me kenan? Babu shi. To dan me za ku batar da mutane, ku kautar da mutane daga kan addini, ku kautar da mutane daga kan fitra as-salima, tunanin su wanda Allah ya halicce su da shi kyakkyawan tunani. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ba kyau wannan tauhidin, ku daina karanta wa mutane. Shi yasa ku ga kullun sai mun yi magana akai, saboda tauhidi fa shine ita, tauhidi shine mas'ala mafi muhimmanci fa. In ka mutu babu shi ba za ka shiga aljanna ba. In aka samu illa game da sallaka, in akwai imani gurgudu babu ainihin shirka, zaka shiga aljanna komai dadewa. Haka duk masaloli, amma aka samu cikas game da tauhidin ka, Allah ya kiyaye. To shine wa man sama yawman ibtigaa wajhi llahi khutima lahu biha dakhala aljanna. Annabi yace wanda ya dauki azumi a wani wata rana saboda Allah ya dauki wannan azumi, ba dan riya ba, ba dan shehu ya ce ayi ba, ba dan imami ya ce ayi ba, saboda Allah yayi wannan azumi, yana gama wannan azumi sai ya mutu, to wannan ainihin azumi zai ja mishi sanadin shiga aljanna. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, wanda ya bayar da sadaqa, ibtigaa wajhi llahi, ya nufi fuska Allah ne da wannan sadaqa da ya bayar, khutima lahu biha, wanda daga bada wannan sadaqa sai ya cika ya mutu kenan, dakhala aljanna, ya shiga aljanna, zai shiga aljanna. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da shi cikin al-Musnad mujalladi na 5 shafi na 391, an Huzaifata, daga Huzaifa qala, Huzaifatu yace asnadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ila sadri. Haji kuma wani sahabi mai falala, wane mutum yace muna zaune sai na dafo manzon Allah, na tallafo shi sai na kwantar da shi, na jinginar da shi a kirjina. A zahiri manzon Allah bai da lafiya kenan, sai Huzaifatu ya dafo manzon Allah ya kwantar da shi ya rungume shi a kirjin shi fa qala sai manzon Allah ya faɗi wannan hadisin wane mutum waɗannan sahabban wai kai fallalar su a duniyar nan ne bayan annabi ai babu duk waɗannan ƴan iska da ke zagin su fa ba su kai darajar takalmin da sahabbai suka sa ba fa takalmi dai shine a ƙasa ko wallahi waɗannan ƴan iskan da suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wai da sunan su ƴan shi'a suna kauna ahlul baiti ƙarya ne kaunar su ta ahlul baiti da suke dan ban ga yadda zaka raba mutum da babban abokin shi ba kace kana son kana son dan shi da jikan shi da sirkin shi wanda ya dauki ƴan shi ya bashi amma kuma kana kin sirkin shi da ya auro ƴan shi daga gidan shi kana kuma kin matar shi kana kuma kin matan shi kana kuma kin abokan shi wace irin soyayya ce wai ƴan shi a ma suke wa sahabbai suke wa ahlul baiti ai soyayyar banza ce son uwar dawa kenan ko Allah ya kiyaye wa isnaduhu afa bakarahu yace sai annabi ya faɗi wannan hadisi wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ya inganta wa qala al-munziri al-hafiz al-munziri yace a cikin at-targhib wa at-tarhib to a ka'idar Sheikh al-Albani shine tunda ya kawo cewa munziri yace cikin targhib wa at-tarhib shahararren littafin munziri da zai ta kafa hujja da shi a cikin wannan littafi shine at-targhib wa at-tarhib to duk san da yazo ba sai ya sake faɗan sunan littafin ba sai dai ya faɗi lambar juz'i da shafi to wancan littafi yake nufi saboda haka cikin targhib wa at-tarhib mujalladi na biyu shafi na 61 al-hafiz al-munziri yace la ba'sa bihi babu laifi ga wannan isnadi mun gane wannan da kyau ko to wannan kenan kafin mu karasa karatun wannan babi wannan talkhis ne na ahkam al-jana'iz li mu'allifihi Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan talkhisi ne na wannan littafin da Sheikh al-Albani ya gama wannan littafi sai ya dawo kuma sai ya rairaye wasu takhrijat fitar da hadisan sai ya zo ya rairaye yadda in kana gaggawa zaka dauko shi kai nazari to ya kawo a nan cikin asalin littafin ya kawo alamomi 18 ne amma bayan ya gama rubuta wannan littafi sai kuma ya samu wani hadisi ya inganta sai ya kawo alama ta 19 to ba a kawo ba a cikin asalin wannan littafin gashi shi yasa nazo da talkhis din gashi cikin shafi na 24 yace at-tasi'a 10 alama ta 19 can as-samina 10 ko man qatalahu al-imamu al-ja'iru wanda az-zalimin shugaba ya kashe shi li'annahu qama ilayhi fa nasahahu saboda shi wannan mutum ya tsaya yewa azzalimin shugaba din nasiha sai shugaban ya ji zafi sai ya kama shi ya kashe shi ma'ana wani azzalimin sarki ya kama kai kashe ka saboda kai ka je kai mai nasiha ko kai mai wa'azi ko makamantan haka to ka cika da kyau da imani me yasa Al-Sheikh Al-Albani ya faɗi haka sai ya ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yace sayyidu shuhada'i Hamza ibn Abd al-Muttalib shugaban masu shahadar duniyar nan baki daya shine wa Hamza dan Abd al-Muttalib duk cikin kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana dangin mahaifin shi Hamza ne ya fara bada gaskiya ana zuwa yakin Uhud kuma sai aka kama shi aka kashe shi manzon Allah yace a kama kawuna shi kadai da ya imani da ni a kashe yace wallahi sai na kashe kafiri 70 madadin shi sai Allah yace a manzon Allah fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi in aka zalunce ku kurama in ba za ku iya hakura ba gurgudan yadda akai an kashe ɗayan ka kashe 70 ai ka ketara haddi wala in sabartum amma da ace za ku yi hakuri wa huwa khairul lisabirina shine yafi kyau yafi alheri ga masu hakuri din to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya samu an kashe kawun shi an fasa kirjin shi an ciro hanta shi an tauna ta an furza mai a fuska manzo Allah ya burkida shi haka ya kalle shi yace asadun min usudillahi zaki cikin zakokin Allah aka kama shi aka kashe shine yayin wannan alƙawarin cewa sai ya kashe din 70 shine Allah yake a'a to shine ma'aiki ya bashi wani digirin girmamawa yace shugaban masu shahadar duniya baki daya shine Hamza dan Abdul Muttalib a duniyar nan akwai wanda ya kai manzon Allah kuwa adalci wallahi alazim ba a tabai ba kuma ba za a tabai ba faufau wannan Hamza dan Abdul Muttalib wan uban annabi ne uwar su ɗaya uban su ɗaya da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama gashi annabi ya ce shine shugaban masu shahada baki daya Abu Lahab kuma wannan da Allah ya saukar da aya har sura har kiyama ta tashi ana karanta ana cewa dan wuta ne uwar su ɗaya uban su ɗaya da baban manzon Allah shi ma kuma gashi kuma an ce dan wuta tabbat yada Abi Lahab wa tabbi wan uban annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya gashi Allah ya ce dan wuta ne ko ka ki ko ka so sai dai in ba za ka sauka Qur'ani ba akan wa ta sauka akan wan uban annabi nan kuma ga wani wan uban annabin kuma manzon Allah ya ce ma ba ma wai shahidi kawai ba duk wani wanda ya mutu wa shahada Hamza ne shugaban shi ashe kowaye kai billahi allazi la ilaha illa huwa kai yafawa gemin karuwa idan baka bi ma'aiki ba wuta zaka tafi shikenan kawai tunda ga wan uban shi bai bi shi ba Allah ya ce tabbat ya da abil habin wa tabbi ga wan uban shi kuma nan ya bi shi kuma an ce shine ma shugaban masu shahada saboda haka kada ka rudu ku ne ƴaƴan shehu ku ne ƴaƴan imami ku ne ƴaƴan kaza Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta yace ya ke Fatima duk abin da kike so a duniyar nan ki tambaye ni ubankin ina da hali zan baki yace wallahi in muka je kiyama ban tsina na miki komai kai Abdu Abbas kawun manzon Allah kada ranar kiyama kowa yazo da buhunhunan ayyuka kai kace ai ni dana ne da abin yace wallahi ban tsina na maka komai sai in kai aiki Safiya goggon manzon Allah ki tashi ki aiki wurjanjan in baki ba manzon Allah ba ruwan shi da ke ranar kiyama sai anan kawai sai wani takadari zai zo ya ce maka ka kwantar da hankalinka har sai da mabudin aljanna ake gashi nan dangin mu kana suna ta sai sai ga mutun da zabjejin mabudi wai na aljanna ne tun anan duniya an bashi mabudin aljanna da a ce ana bada mabudin aljanna ada manzon Allah zai fara rabawa ko manzo Allah in ya raba mabudin aljanna to za a samu manyan waliyan Allah ma za su raba na gaskiya a ina shehu dan hudu ya raba mabudin aljanna a ina sidi abdul qadir ya raba mabudin aljanna to amma ɗan qadiriya suna nan suna ta rabawa kaje kawai shikenan kana ta biyayya kana ta shehu biyayya kai ma sai a ce to shikenan in ka kai mataki na farko a ce an gafarta zanubanka kaje shehu ya gafarta zanubanka ana nan shikenan a ce to kai wannan an baka aljanna saboda haka ga mabudi hani amari'an ya subhanallah allahumma hadika wa nafa innahum la ya'lamun manzo Allah yace shugaban masu yin shahada baki dai shine Hamza dan Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin ja'irin da kuma mutumin da ya tsaya a gaban azzalimin shugaba fa amarahu wa nahahu ya umarce shi shugaba kai kaza ka bar kaza kaza shirka kaza kafirci kaza bid'a duk baki daya ka bari kaza kuma shine abin da yake daidai tauhidi da aqida da sunna wajibi kai faqatalahu sai wannan shugaba ya kama shi ya kashe shi kamar yadda Hajjaj ya tawa mutane har ya kai ga yayi wa Sa'id ibn Jubair to duk wanda ainihin wannan shugaba ya kashe shi to shi ma zai zama cikin sayyidu shuhada ko kuma zai zama shahidi mun gane wannan da kyau ko saboda hakan Allah ya karrama ka ka samu da yana wa'azi yana da'awa yana fadar gaskiya ka bari a gaya uban kowa gaskiya duk wanda zai mutu ya mutu wanda zai ba ango ya ba ango wanda zai kaura ya bari randa aka kama shi za a kashe alhamdulillahi buƙatarka ta biya danka ya zama cikin sayyidu shuhada'i mun fahimci wannan to gashi matsayin da manzon Allah ya fadi kenan ga wanda azzalimin shugaba ya kashe shi ba gashi nan suna ta kashe bayin Allah ba wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz ko ba abin da suka yi musu dai sai dan sun yi imani da Allah kai wanda yake buwaye gagarar kowa akan an kashe kafiri kwaya daya wanda ya rinka katsa kashi da alqur'ani akan an kashe kafiri kwaya daya wanda ya rinka katsa kashi da alqur'ani ko musulmi yayin wannan sai an kashe shi balle kafiri ya bude alqur'ani izu 60 kullun ya jawo falle ɗaya ya katsa kashi da shi ya jefa a cikin ainihin shadda aka kama shi duk baki ɗaya shugabannin ƙasar nan suka kasa hukunci akan shi dukkan su ba shugaban ƙasar ba ba gwamna ba ba kowa ba suka kasa hukunci akan shi aka je wai aka aje shi a kurkuku wai bari hankalin musulmi ya dan kwanta sai a dauke shi a koma da shi ƙasar su matasa suka sarfaci dare suka je aka jawo kafiri aka datsa kan shi aka yawo da kan shi duk tsakiyar Kano aka nuna akan wannan an kashe bayin Allah sun fi guda 100 to waɗannan bayin Allah mune musu fatar Allah ya ba su matsayi da daraja na shahada saboda azzalimin gwamna ya kashe su mahaukacin jirgin sama kuma ya babbake shi a sama jaza'an wifaqa jaza'an wifaqa sakamako daidai wa daida wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab innal ladhina qatalul mu'minina والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق haka Allah yace wadanda duk suke kashe mu'minai maza da mata ba dan komai ba sai dan sun yi imani da Allah suka mutu ba su tuba ba Allah madaukakin sarki yace wallahi sai na babbaka su da bala'in gobarar wutar jahannama. Allah yake sai ne musu gobara a cikin wutar ma. A cikin wutar jahannama ma akwai wani sashi shi kuma gobara kai za a saukar maka. Ka san bala'in gobara ya fi wutar da za a saka ka kana ji kana gani afko maka za ta yi kawai. To kuna ga tun anan duniya an fara babbaka su, mutumin da duk dalma ta narke shi kuma mai rage. To shi yasa billahi allazi la ilaha illa huwa, kasar Misr bata fada bala'i ba sai lokacin da ta fara kama bayan Allah tana kashewa. 1966 yau shekara 30 aka kama Sayyid Qutb. Ba abin da yace sai dan yace a da aka kafa gwamnatin musulunci, suka kama bawan Allah suka rinka mishi azaba. Suka da sun dauke shi ne a matsayin malami ya je America yayi yoga na gane ya dawo an lalata kanshi, ya zama orientalist, ya zama mustashriki, an lalata tunanin shi. Gashi wai malami dan boko amma kuma ba yahude ya zo ya rinka gwamnati aiki, da ya dawo sai kanshi ya waye kuma ya ce ba zai wa musulunci makirci ba. Sai rubuta littafi America lati ra'aitu, sunan littafin kenan, ya ce America kamar yadda naje na ganta. Ya zo ji ya tona asirin abubuwa. Daga nan suka kama bawan Allah suka yi ta mishi azaba, suka yi ta mishi azaba, suka yi ta mishi azaba, suka makantar da idan shi. Su kama shi su rataye su sun san duk kasan Masar ba wanda zai goyi bayan su. Shine sai suka ainihin dauki mataki. Wani mataki? Wai sai aka ainihin tunkuɗa shi cikin kurkuku daki, sai aka kawo zaki sai aka danna mishi horarren zaki ya cinye shi. Zaki ya taso mai ya fara gurnani, sai Sayyid Qutb sai ya fara ainihin karatun Alkur'ani. Ta suke zakin makafiri ne irin su. Bayan Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, mu'minai zukatansu suna natsuwa in ana ambatan Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, horarren zaki mai jin yunwa, ya wuni bai ci abinci ba, bai ci nama ba, ga mutum makaho an kulle su a daki yana fara gurnani, sai Sayyid Qutb ya fara karatun Alkur'ani. Sai zaki ya zo sai ya kwanta dama da shi, ya kwana yana karatu yana shafa shi. Zaki ya natsu da karatun Alkur'ani, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kenan. Zaki ya zama mu'mini bil Qur'an. Mun fahimci wannan ko? Suka rasa yadda za su yi da bawan Allah nan, shine 1966 suka kama shi suka rataye shi ya mutu fa. Ba abin da ya musu fa. Wannan tafsiri nashi fi zilalil Qur'an da ka gani fa, ya rubuta shi ne a cikin kurkuku. Darul Arabiyya ta kasar Beirut ta dauke shi aikin, ya rubuta mata wannan tafsiri. Ya fara aikin suka kama shi suka fara azabtar da shi. Shine Darul Arabiyya tace aikin da ta dauke shi aiki sai ya gama za a kashe shi. Suka kama bawan Allah nan suka ainihin kulle shi, an mai azaba yana rubuta wannan tafsiri fa. Da ka yi rubuta wannan littafi ka dube shi mujalladi 8 gajeran kari, mujalladi 6 dogon kari fa. Da ka aka kama irin wannan aka kashe. Kasar Saudi Arabia ta aiko da wasika zuwa ga kasashen Misra da sauransu. Wannan shugaba da shata yake wa waka Jamal Abdul Nasir shi ya kama shi ya kashe shi. Saudi Arabia ta rubuto musu wasika, wannan bawan Allah bai yi wa Allah komai ba, kar ku sake ku kashe shi, bala'i zai sauka fa. So kama bawan Allah nan suka kashe. Tun daga wannan ranar har yau Misra ta zauna lafiya. To wallahi shugabannin Najeriya a hirdinku, wallahi in kuka ci gaba da kashe bayin Allah, bala'i ya fara saukan muku kenan. Gashi dai an fara an kama bayin Allah kadai don sun tsaya da hukuncin Allah akan wani kafiri. Ko musulmi ya dauki Qur'ani ya katsa kashi da shi, billahi alazim ya zama kafiri fa. Balle kafiri ya dauki Qur'ani izo sattin yana ya ga fallan shi, yana katsa Alkur'ani, yana katsa kashi da shi, an yi mishi hukunci kun kama samari kawai sai a je a yi sallama da mutum, kana fitowa shikenan kai da danginka, sai kuma kiyama. Aje a kama mutum sai a kashe shi, sai a danna mishi bulo, ruwa ya turmishe shi, gawar shi ba za ta taso ba, shikenan an gama da shi. To gashi nan Allah ya yi jaza'an wifaqa. Shi yasa wallahi a hirdinku ba wai lallashin ku ake ba, a'a ana nuna muku hanyar da za ku fita ne. Tunda dai kun ce ba za ku yi addinin musulunci ba, to ku je ku yi ta kafirci, Allah ya saka ku ta kai tsaye. Amma ba za ku yi ba kuma za ku kashe masu yi, to wallahi alazim kun shiga cikin balbala, kun shiga cikin bala'in da ba za ku iya fitar da kanku duniya da lahira ba. Don haka a hirdinku, Allah ya kiyaye. الشيخ الألباني يأتي أخرجه الحاكم وصحاه والخطيب وأن حديثي حاكم يأينهم فتد شي كما إنغان تاشي أينهم حكا خطيب ما يفتد وأن حديثي يأتي انظر تحقيق الكلام عليه وبيان صحته في الصحيحة يأتي كدوبة بياني تككي تنغني لتبتد إنغان شو أن حديثي أتكن سلسلة الأحاديث الصحيحة جزئي نتأي شافي كولمبا حديثي نتأي أكد سبعين دهدو بما لا تراه في كتاب يجي ذاك تخريج ديك بذاك ساك جنش أتك وان للتاسي با والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يجي قولي أتات بطق الله وانده نعمة شنكا وان أبو واسك يجيكا والله كو شيخ الألباني بي واسكن شبا مودك كراتل تفنش زام واساشي سبو دياتن تنت أواساشي فهو حقيق الله يشير يدهم shine sai yake cewa wa qala al hafiz ibn hajar fil fath al hafiz ibn hajar al asqalani ya fadi cikin fatih al bari sharhin bukhari cikin mujalladi na shida shafi na 43 fi zikri asbabish shahada wa khisalha da yazo yana bayani akan sababi wanda zaka bi hanyoyin da zaka bi ka samu darajar shahada a lahira wa khisalha da kuma darajojin wanda ya shahada sai hafiz yace wa qadijta ma alana min al turuq al jayyida akthar min 20 khasla yace mun tattaro ta hanyoyi kyawawa masu nagarta na hadisai fiye da hanyoyi 20 waɗanda suke nuna darajoji kamar guda 20 dangane da wanda ya mutu wa shahada. Mun gane wannan da kyau ko? Ma'ana akwai darajoji fiye da ainihin wato 20 ga wanda ya mutu wa shahada. An gane wannan da kyau jama'a? Allah ya shiryar da mu don a can baya ya dan fara kawo mana wasu daga ciki, to nan shine ya kawo magana Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Sheikh Al-Albani yace tanbihun ga fadakarwa ya kai mai karatu ko ya kai mai saurare. الشيخ الألباني يقول بواب البخاري في صحيحه الإمام البخاري يقول بابي أتكي لتافنش من إنغانشي تكين جزئي نشد شافي نتمانين دكرا يقول باب يقول أي كركات أكون نيش يجيكو باب يقول بابي لا يقول فلان شهيد بيحالت أكي وانا شهيدي بني معنى waɗanda da suke yin kuskure kamar Sayyid Qutb da aka kashe shi, kamar Hassan al-Banna da aka kashe shi, kamar Abul A'la al-Maududi, wasu suna yin kuskure sai su ce ash-shahid ko shahidul Islam Sayyid Qutb ko ash-shahid Hassan al-Banna, to wannan magana ita Albani yake son ya nuna maka cewa kuskure ne. Dalili yace ga Bukhari ya kulla babi yace bai halatta a ce fulanun shahidun wani yayi shahada ba. Da ai mun karanta cewa mutumin da ya mutu halin annoba alama ce ta shahada ko? To da mutum zai mutu a halin amai da gudawa ba za ka ce wani fa shahidi ba ne, sai dai ka ce mune mishi fata, saboda ba a yi wa Allah shiga hanci da kudindine, ba a shigewa gaban Allah. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha fa hadha mimma yatasahalu fihi kathiru minan nasi. Al-Sheikh Al-Albani yace wannan na daga cikin abubuwan da mafiyancin mutane suke sakaci akai. Fa yaquluna, sai ka ji suna cewa ash-shahidu fulan wani shahidi ne, wa shahidu fulan wani shahidi ne. Yace wannan yana daga cikin kuskure da ainihin mutane suke yi. Allah ya shiryar da mu. Sai kuma goga karatu insha Allah a masallacin cika, ji zamu ci gaba na wannan littafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.